سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ga watan uku hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da 23 ga watan 10 a Gregorian calendar 2022 wannan shine kasar dinmu na 38 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin fannu ta'amul baina zawjayn na fadilatu Sheikh Al-Qari Muhammad Siddiq Al-Munshawi Allahu yarhamuhu mun kammala da babin itazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke jinin al'ada mun yi bayanai daidai gurgudu dangane da kazantar da ke cikin mu'amala da mace ta hanyar saduwa lokacin da take jinin al'ada da kuma saduwa da ita ta duburarta wanda wasu matsiyata suke yi a wannan al'umma wasu ma har suna danganta abin da cewa Allah ne ya umarce su su yi haka qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamuna Allah ya ce kace musu Allah baya umarni da alfasha yanzu kwa jingina wa Allah abinda ba ku da ilimi a kansa abinda ba ku da tabbacin Allah ya ce ku yi ko kar ku yi Allah ya sauwake so yau za mu tahi la tusri fit talaq kar ka dinga gaggawar saki akwai mazaje da suke da barin kalmomin saki a bakin su yanzu nan idan abu ya hada shi da matar shi zai ce je kina sake ki to wannan masifar ta haifar da damuwoyi da matsaloli da yawa a cikin zamantakewa na auratayya saboda saki abu ne wanda shari'a ta yadda da shi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah Allah madaukakin sarki har sura ya fitar a cikin alqur'ani wadda take mai suna suratul talaqi surar saki an yi maganganu da ainihin wato bayanai dangane da hukuncensa da ainihin wato martabobinsa da yadda idan an yi shi ana iya gyarawa da kuma yadda idan an yi shi ya tafi gaba ɗaya ba zai gyaru ba idan an je mu littattafai da suka yi magana a fanni na fiqhu to a samu waɗannan cikakku kuma gamsassun bayanai dangane da wannan haka idan an karanta wani bangare na suratul baqara kamar yadda muka yi ishara da wani bangare na suratul talaqi ko kuma mu ce ita dukan ta ma to a samu bayanai dangane da wato hukuncen saki da kuma matsalolin da suke da alaka da shi to amma anan abinda malam Muhammad Siddiq Al-Munshawi yake so ya tattauna mana shine wato illa da matsalar da ke biyowa bayan sakin mace wanda daga cikin abin da yake faruwa idan aka saki mace wato hagaba da kiyayya da zagi da aibanta juna na biyo bayan tsakanin matar da mijin aure ne aka yi na soyayya tana so yana so danginta suna so danginsa suna so kowa yana so ba wani wanda baya son auren kuma duk wani mutunci an yi a auren yayi kayan daki ko kayan aure ko akwatuna duka ya bada sadaki ya bada kudin kaza ya bada kudin kaza duk wata hidima ya kashe kudi an yi amma daga zara an ce saki ya shiga tsakaninsa da ita to rashin mutunci na iya biyo baya daga bangaren ƴan uwan koda kuwa ana da yakinin cewa ita ce take da laifin da ta jawo aka sake ta wanda wannan yana daga cikin matsala kuma sau da yawa idan aka ce mutum ya saki matarsa to kowa ya shiga taitayin shi na rantse muku da Allah domin wasu sukan saki baki su yi ashariya su yi zage-zage, su yi tofin ala tsi-tsi-tsi duka, sai kuma daga baya sai a ji su ta bayan fage da shi da ita suna sasantawa. Kaga duk sai ku ji kunya, sai a dawo wayi gari da kina kai ziyara gidan, amma yanzu sun dawo sun sasanta ba ke saki je ba, domin kina daga cikin wanda suka dinga ala tsi-tsi-tsi lokacin da suka rabu. Haka ne ko ba haka ba? Yasa daga kin ji wannan ya rabu da matar shi, kina kanwar uwa, a kanwar uba, a babbar adda, wace ce ke kuma wace ce bakin ki naki? Kice Allah ya daidaita su. Ki shiru, kar ki kuskura, ki sake baki ki ta maganganu, wallahi sai kin ji kunya in kika yi wasa. Kuma ku mata kuna da wannan abun, wato ku matsalar ku shine tunaninku yana nuna muku yanzu ne, baya hararo muku me zai biyo baya gobe, jibi, gata, titta, manda, daddawa, barkono. Na fata an fahimta. Baya hango muku wannan abinda kawai kuke kalla me ya faru yanzu. To tunda a yanzu an yi wani rashin kirki, to sai ku hukunta mutum da yanzu. Ba kwa tunanin kwana biyu, uku, hudu, biyar, sati daya wani abu zai canja sabanin abin da ya faru shekaran jiya wacce? Ba kwa kawo wannan? To shi yasa sai kiga wata gwaggo da mutuncinta ta shiga cikin lamari an yi mutsu-mutsu, sai kuma daga baya sai a zo a samu wani akasin wannan abin da ya faru, sai kuma a rasa inda za a sa kai. Shi yasa masu hankali, ba ma maganar saki ba, ko ƙara mutum ya kawo dangane da matar shi, ko mata ta kawo ƙaran mijinta, bi ta a hankali. In kika kuskura kika shiga cikin sahun masu zagi, na rantse miki da Allah za ta kunyata ki. Musamman a ce auren da aka yi kina da tabbacin an yi auren tana so yana so, ba wai auren dole aka yi mata ba, batta za ta gama jawabi, za ta gama kuka, za ta gama sharba hawaye ta fata majina duka, har ma kina taimaka mata da tishu, ki zaro kwabi ki ce gashi goje hawayen duka, amma wallahi ki bata sati biyu, wata daya, za ki ga abin da zai biyo baya. Saboda haka harkar saki a kasar nan wata harka ce wacce take da matsaloli a cikinta, sai ka tsaya ka nazarci me yake faruwa kafin ka shigo cikin harkar. In ba haka ba, to za ka zo ka shiga cikin wata matsala ne da za ka zo ka kunshe kanka a cikin wata damuwa, da wallahi za ka rasa ina za ka sa kanka. Saboda haka ba a yi. Allah ya sauwaƙe. Malam ya ce tarbuthu wala takum mimman yatliquna ko yutalliquna azwajahunna bisababi naqsil milhi fi at'am. Allahu akbar. Malam ya dauko mana babbar matsala da yau take damun mu, shine sakin mace akan abin da bai taka kara ya kariya ba, akan abin da bai taka kara ba balle shi kariya. Yace dan Allah ina roƙonka, ya kai bawan Allah, ya kai musulmi, kar ka kasance cikin mutanen da suke sakin matansu bi sababin naqsil milhi, saboda karancin gishiri fi ta'ami, a cikin abinci. Ba ana saki akan wannan ba, ko akan ashana, ko ba ga bane, ko akan naman miya, kaji mai akan naman miya ka saki matarka? Wai dama kafin ya kawo naman ya kirga ya ga guda kaza ne. Dan haka ƴaƴan guda uku da in an kaddara kowa an samar kwaya biyu, ya kamata shi a samar biyar, ita ta dau uku ko hudu, to sai aka samar shi ma kwaya uku, to ina ta kai sauran guda biyun, sai ya sake ta akan wannan saboda sakarci. Kun gani? Wani kuma miya ya sha kawai ya ji gishirin ya yi yawa, kawai sai ya saki matar. Wani ashana ne ya kawo, he kaddara cewa za ta kare a sati biyu, a sati ɗaya sai aka ce masa ta kare. Takadiru huwa akan wannan sai ya saki matar shi, saboda wauta da rashin hankali irin na wasu mutane. An gane magana da kyau ko? Wani ya dawo gida ne, ya ce a kawo masa ruwan wanka, sai ba a kawo da wuri ba, akan wannan sai ya saki matar shi. wani yazo da gudu ne zai shiga ban daki sai ya daga buta ka san in ka zo daga zaka daga da karfi da nufin akwai abu kawai yana daga yanzu ta fisge shi baya ba komai a ciki akan wannan sai ya saki matar to wannan yana daga cikin abin da malam ya dauko gaba ce ya dauko kwaya daya wanda hadith bila harat zaka kawo abubuwa dewa a cikin ta shi ya kawo nukta ne ta maganar wasu suna iya sakin matarsu akan karancin gishiri a miya to in kika zo zaki iya higo da abubuwa dewa wanda muka sani a kasar Hausa suna faruwa dangane da sakin mace to kuma shi wannan abin har ilau ba kuma shine lazumin ke kuma sai ki dinga daukar waɗannan abubuwan da suke jawo matsala wa wasu ke kuma ki dauke su ba komai ba tunda kin san yana daga cikin matsalar mutane wani akan karamin abu zai iya sakin mata to ke kuma sai ki kira yi wannan karamin karki mai da hi karami domin abin da miji zai iya yi wa mace wata tsawa ko magana ko ya sake ta akai ai ba karamin abu bane a gurin ta haka ne ko ba haka ba ya dace ita kuma sai ta kiyaye shi me ma'anar kiyayewa na farko in kin san mijinki yana da yawan raki akan abinci to sai ki kokari ki kula da abincinki abinda kika san baya so a cikin abinci sai ki kiyaye kuma yau na daga cikin abinda kullum muke fada shine mata da yawa sun ki su yarda su je su koyi abinci da ma'anar koyan abinci mahaifiyarta ne amma kullum ita ne take musu girki a gidan ita ta fi karfin ta shiga kitchen ta girka tafi karfinta tambaya wallahi yanzu kiya je kauye ki je ki ai miki miya a kawo miki tuwo da miya wallahi ki ci tuwon da miyar ya burge ki amma sai ki zo gidan wata a birni wallahi ta yi miki tuwo da miya ki gagara ci wallahi kuma a kauyen nan kwata kwata kudin cefa nan baya wuce 150 200 amma ita nan 1500 aka bata akwai abubuwa da yawa waɗanda ba sa buƙatar kayan haɗi da yawa ina so ku san wasu kayan haɗin da kuke sakawa miya wallahi su suke rage zaƙin miyar yanzu idan aka ce za a yi miyar kuka ya zamto aƙalla mu ce kar a sa mata nama idan za ta ji daddawa da wake na rantse muku da Allah ta fi daɗi wata komai ma ba ta buƙatar a saka mata wallahi mai wannan da kuke gani Allah ba a sakawa miyar mutanen ƙauye dewa ba sa saka mata mai domin ina so ku san mai yana daga cikin abin da yake rage zaƙin miya musamman in yayi yawa to amma yau da yawa daga cikin wata ba za ta iya yin miya babu mai ba babu mai ba za ta iya miya ba ai in dai ba za ki iya yin miya ba mai ba wallahi kina da matsala baki iya abinci ba musamman irin miyar kuka ba ta buƙatar mai a cikin ta in kuma har za a sa to ɗanka ɗan ya kamata a ɗiga shi amma a zabga daddawa a zabga wake kun ga wannan kori-kori da kuke sakawa kun ga wannan onga-onga da kuke sakawa ina so ku san cewa yana daga cikin abin da yake rage zaƙin miyar wallahi kai Usman ba ka san zama guri ɗaya wallahi ka taɓa can ka taɓa can har sai ka buge wani abu zanen hankalinka yake kwanciya an gane maganar da kyau ko so don haka miya ko abinci akwai buƙatar wallahi mata ku tsaya ku nutsu ku gane ya ake yin su kuma wannan dattijuwar da kika raina ke kina ganin ai ita tsohuwar yayi ce wallahi ta fi ki iya abinci ki je ki durƙusa ta koya miki yanzu duk lokacin da zan tafi Kano gurin mahaifiyata ba wanda yake min abinci in ci in ji daɗi in ba uwata ba wallahi duk ta fi su iyawa billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi in ta zabga ma miyar kuka kana ci kana zuba hira ba a tambaye ka ba fadi ba a tambaye ka ba to wallahi sai na fahimci cewa galibi yan matan nan wallahi ba ku iya abinci ba ba ku iya ba ki je ki koya kawai samu tsayuwan nan da kika yanzu kin ga yanzu ki duba ki ga kosai fa kosai sai a zo a zabga masa fulawa a ci sai ka zo in dai kosai ya sanyi a garin nan to ba za ka iya ci da dadi ba saboda fulawa ya zama kamar cincin na rantsi da Allah yanda ka san cincin haka za ka dinga cin shi amma idan kosai na wake ne zalla na hakika ina mai tabbatar miki ko yayi sanyi zai ci kuma da dadi ki samu wacce ta iya na wake zalla wannan fulawar da kuke sakawa bayan ga matsala kuma tana bata shi amma yanzu galibi kosan da ake yi kaso uku na hudu ko cikin hudu na abin da ake yin sa fulawa ne waken dan kadan ne mai kokari ita na ta sa kaso biyu ko uku wake ta sa kaso biyu ko daya fulawa to mu bar wannan ganin kosai mu dawo dan wake ina magana abincin mu ne na Hausawa dan wake shi yasa ma kika ji ana kiransa dan wake ma'ana da wake ake yin sa amma yanzu ya zama dan alabo ko dan fulawa saboda galibin sa da fulawa ake yi kuma wallahi bari in fada muku idan aka samu wacce ta iya hakikanin dan wake da wake na hakika na rantsi da Allah duk yafi waɗannan dan waken da ake yi da fulawa shi dai na fulawa sai dai kai gwada ma santsi da danko amma ina mai tabbatar miki idan ya ji wake abin nan ya ji waken na hakika aka yi shi na rantsi da Allah har wani zaki zaki dinga ji a cikin bakin ki idan kina ci to yasa duk ba ku iya ba ku ta kawo wasu kayan hadi na zamani wanda ga chemical a cikin su ga abubuwa da suke bata lafiyar dan adam duka yanzu galibi mata ba sa iya hada juice natural juice wanda ga karin lafiya ga dadi ba tare da an saka masa wani abu ba kaga mace ta ce ka hada maka to sai ta ce a soyo mata tiyara ko a soyo mata jolly juice ne ko jolly waye ne juice ne ko juice ne jolly juice ko sai ta zo kawai wato shi ready made ne an riga an hada shi kawai tsula man ruwa za ta kada shi da cokali magana ta kare gandar tsiya a gurin matan yau ba za ta wahala ta yi abu na hakika ba amma ki samu ayaba ki samu lemu ki samu gwanda ki samu abarba ki samu blender ki malkada su ki tace ruwan ki kara masa natural ruwa a samu danyar citta a malkada ta danya da kika sani a malkada ta a tace ruwan a tsiyaya a ciki a dan kara suga dan kadan karye yawa a saka shi a freezer yayi awa biyu mai gida ya dawo cin abincin rana ki kawo masa ki ajiye mar kofi ki koma kawai ki kallon yadda za a kare Allah ki koma gefe kawai ki zuba mar ido ki ga yadda za a kare ya dinga sha yana zuba miki albarka billahi lazi to amma ganda ba za ta bar ku ba ganda idai ta soyo tiyara ta soyo jolly juice ta soyo wata tsiya ta zuba shi a kofi ta tsula mishi ruwa ta kada mar cokali ta anta masa a kofi a gani to amma in kika samu wanda yana iya kuma su mazan su ma ya kamata a jakunan su domin wasu su kuma matsalar su shine ba za su bada kudin da za a sayi wannan abun a hada musu abun ba da haka ya fi yarda a sayo jolly juice na naira 30 a tsaya mar ruwa kawai a kai akwai ya bada 1,000 a sayo abarba ta 200 lemo na 200 gwanda ta 200 ko a ina kudin cefa ne ma da kire bada 250 balantana ya bada 1,000 a hada mar juice to kun ga ku kuma matsalar ku kenan mazan ku kuma to amma ke abin da ake so da ke ko mijinki baya baki ranar da duk Allah ya miki fatahi a wani babban ki ne kawo ziyara sai ya ce ta wanta ga 500 a dan sai abin nan sai ki ware dubu ɗaya ki ce yau bari na yi wa mijina hidima ko bai baki ba karki damu da bai baki ba matsalar ku shine ba kwa sacrificing ba kwa sadaukar da kai akwai matar da na sani sadaukar da kanta ta yi tana wa mijin hidima sai mijin ya gane cewa ya kamata ya taimake ta in ta samu kuɗi sai ta yi irin yadda na faɗa muku nan sai ta siya abinci irin wanda mijin ke bukata ba shi ya bada kuɗin ba bayan ta yi na gandu akwai na gandu aiko ma'ana na kowa da kowa na gida wanda aka bada cefa ne to sau ta ɗauki kuɗin ta sai ta yi masa wani na musamman kuma daban ta haɗa masa kayan sha daban in ya zo sai ta ce to ga na gandu na gaba ɗaya ga kuma wannan musamman na yima in ya taɓa na gandun ya ji bai armashi ba ya taɓa wannan ya ji ya yi hece kai ina ga wannan nakin ina ga shi za a yi da shi wata ran sai ya dawo sai ta ce in ya ce ina naki special ta ce to ka san abun ne sai a hankali yau ba dan abun da nake dan yi da ni ya kare shi ne yau sai dai a yi hakuri da na gandu to haka dai zai ci dai da abun nan har ta kai matakin da in zai fita sai ya tambaya ya kina dan canji yanda zaki dan a wallahi babu a to shikenan ga 2000 da Allah ai dan a dan mana sai ya zama bayan tana samu tana yi masa wallahi har kudi suna saura in ta zo ta ce masa to ga canji kudin da ka bani nayi maka kaza ya rage sai ya ce rike kai daga karshe sai ya ce mata ko 10,000 na baki duk abin da kika yi abin da ya saura naki ne na bar miki kin ga ta kashe nata a baya daga karshe yanzu abin ya zama mata riba ta samu hanyar saita tsakaninta da mijinta kuma ta samu hanyar samun wani abu na halal to wani lokaci shi namiji sai kin sadaukar masa da kanki kin nuna masa ke abin hannunki bai dame ki ba wallahi shi kuma sai ya karkato sai ya baki abin hannun shi to amma wayo kuke so shi yasa da suka gane wayo ne sai suka rike komai sai mutum ya rike wuta ya ce tsaf ina mata kai ba sai sake musu ai sun kai kakar da haka sai watsar da ki to shi yasa dole sai kin hada da hikimomi da ƴan dabarbaru sai ki ga kin samu abin nan so hanyar abinci hanya ce mai abin nan na faɗa muku akwai abubuwa guda uku manya a harkar abinci wanda duk matar da ba ta kula da shi to wallahi ba za ta samu zama da mijinta lafiya ba abu na farko shine yi wa miji irin kalan abincin da yake so wannan abin yana da matukar muhimmanci ki lura da mijinki wannan irin abinci yafi sha'awa da rana me yafi son ci da dare me yafi son ci na abinci sannan da safe me yafi son karyawa da shi ki kula da waɗannan abubuwa dan haka in kin gano shi koda ke baya cikin ra'ayinki wannan abincin baya daga cikin priority na ki karye dame ki karye dame ki kawai abinda zaki shi ki samarmar da wannan koda ke ba bukatar ki bane abu na biyu ki kula da yi wa miji abinci yayi dadi domin koda kalar abincin da yake so kika yi masa in bai dadi ba aikin banza ne dole sai kin san yadda zaki ki gyara shi yayi dadi abu na uku shine ki dinga yi wa mijinki abinci akan lokacin da yake bukata duk dadin abinci duk yanda ya zama yana daga cikin favorite abinci da kake bukata in har ka ka zo kai ta bukata har sai yunwa ta kwakwala cikin ka kafin amma ba zai dadi ba aka ne ko ba haka ba musamman mutum mai ulsa idan yunwa ta kama shi tun lokacin da yake bukatar abincin yayi bai samu ya ci ba to daga karshe in ya ci abincin kuma amai zai yi galibi mai ulsa haka yake yasa zaki ga galibi mai ulsa idan ya kai azumi to da wahala bai yi amai ba in ba Allah ne ya kiyaye ba saboda abincin cikin ya bukaci abinci bai samu ba har lokacin da ya kure to yanzu ya ci abinci to sai ya dawo to ki dinga lura kuma sai ki lura da mijinki wace matsala yake da hita rashin lafiya yana da ulsa a ba ma ulsa yake da iba amma ɗabi'ar sa mutum ne wanda baya son ya dauki lokaci bai ci abinci ba to wallahi ki kula da wannan waɗannan abubuwan wallahi kar ku raina su musamman waɗanda ba su yi aure ba na tabbata masu aure a cikin ku sun yarda da ni akan waɗannan maganganu domin suna gwada zama da mazajensu suna ganin irin haka amma waɗannan ƴan bana bakwai din da su ba su yi auren ba ba za su gane waɗannan maganganun ba to wallahi ki kasa kunne ki saurare su da kyau kuma ki yi kokari ki kiyaye su. Allah ina gaya miki zaki tuna ranar da aka yi wannan darasin wata rana wallahi zaki tuna. Zaki ce dama ya faɗa mana. To gashi kuma yana faruwa. Saboda haka mas'alar mas'ala ce da take da buƙatar ilimi da fahimta da ganewa. Saboda haka wannan nukta da malam ya ɗauko na cewa kar mutum ya zamanto mai saurin saki saboda kawai an samu naƙasin gishiri a cikin miya, wallahi yana faruwa. To shi yasa muka ce daidai gwargwado yadda su mazaje ya kamata kuma su ji tsoron Allah, to ke kuma ki ji tsoron Allah ki gyara wannan matsala. In kin san kina da irin wannan damuwar ki kokari ki gyara ta. Allah ya shiryar da mu. Sai yace au inda kulli sagiratin au kabira, ko kuma akan kowanne irin karamin laifi ko babba. Wato akwai bambanci tsakanin aima laifi kai fada da kuma aima laifi kai saki. Shi mutum namiji kala biyu ne, akwai wanda daga an masa laifi mataki yake dauka, to wannan matsala ce da shi. Akwai kuma wanda daga an mar laifi zai yi fada, to ki gode wa Allah in wannan kika samu. Shi zai yi fada yayi ta diriki ta bada hakuri, amma ce ba zai hakura din ba. Amma kuma zai fita ya barki a gidan awa biyu awa uku kafin ya je ya shiga jama'a, ya shiga abokai, dan kasuwa ne, ya je shago, in ma'aikaci ne ya tafi office, ya je ya shiga jama'a ya manta da wannan matsalar da kuka samu. Yana dawowa da yamma ko da daddare sai kiga ya shigo gidan da fara'a ya manta da wancan matsala. In kin samu irin wannan mijin ki gode wa Allah. Shi dai zai yi fada amma ba zai dauki mataki ba. Amma wanda daga ammar zai dau mataki, to dama ɗayan biyu ne, ko dai ya gaggaura miki mari ko kuma ya ce tafi na sake ki, to kinga matsala ta faru. To shi mai daukar mataki matsala ne, amma mai nasiha da fada wallahi ki gode wa Allah in kin same shi. In dai kin san kin yi ba daidai ba, to kar ki bata rai dan ya miki fada. Domin daga cikin abin da mata suka tsana a bisa abin da na fahimta na rayuwarmu na Hausa Fulani, daga cikin abin da mata suka tsana fada ba sa san fada ko miskala zarrace. To shi kuma namiji karantarsa ake a gane wannan iri ne shi. In kin gane mijinki mai yawan fada ne, to ki yi kokarin kaucewa saba mishi. Ki wace me yake bukata cikin zamantakewa, cikin harkar abinci, cikin duk wata mu'amala, ki gane me yake so ayi. In kin gane, to ki kiyaye. Ki kiyaye. Shi kenan kin tsira daga bambaminsa da fadansa da masifarsa. Amma ke ba za ki kiyaye dokokinsa ba, kuma in ya zo yana fada ba za ki yadda da fadansa ba, to kin ga kin hada mutane kebat abubuwan da suke cin karo da juna. Haka ne ko ba haka ba? Ke ba ki kiyaye laifi ba, kuma ba ki so a yi miki fada, ta yaya haka za ta yiwu? Ba zai yiwu ba. Don haka dole ne mace ta kula da matsalolin mijinta, me yake so me baya so. Na biyu, dole ne mace ta yi kokari in har ta san ta saba, to in an zo ana mata fada ta nutsu. In an gama ki ce to mai gida Allah ba da hakuri, na san nayi ba daidai ba. Kuma sannan ki lura galibi maza suna san idan kin yi ba daidai ba, to kafin su tunkare ki da magana ke ki tunkare shi. Domin akwai wata ta san ta yi ba daidai ba amma sai ta mursisi ta shiru abinta. Akwai mutum da ya kawo min kara ya ce wallahi malam ba abin da na tsana, yarinyan nan ta san ta mun, amma in na higo kawai sai ta shiga da harkokin gabanta ba ruwanta da ni. Wai jira take sai na kira ta, ta ce me yasa kika yi min kaza. Shi ya fi so idan aka yi mar ba daidai ba, daga ya shigo to san da dawowa mai gida, sannan in ya huta ya nutsu ce to da Allah ka yi hakuri. Kuma shi ya dace tsakani da Allah akwai abu kaza da kaza da kaza da kaza, nayi kaza nayi kaza nayi kaza, dan haka don Allah ka yafe ka yi hakuri. Shi haka yake so. To daga ammar haka shi kuma jikinsa ya mutu, ya ce a shikenan ba damuwa, Allah ya kiyaye. To ita ta gane haka, amma saboda girman kai irin na wasu wallahi ba ta yi, abin yana damun shi. Yace to ke me yasa ba zaki haka ba? Tunda kin gane abin da yake bukata kenan, ki masa hakan mana, ba sai a zauna lafiya ba. To amma a daki tsohuwa a hana ta salati jama'a, eh, ai ba zai yiwu ba. To wannan na daga cikin irin tajriba na yau da gobe da muka gano dangane da mu'amalar wasu matan da kuma wasu mazajensu. Saboda haka kar miji ya zamanto mai gaggawar kalmar saki ko kai hannu ko cin mutuncin mata daga tayi ba daidai ba. Akwai wanda daga ammar zai ce tafi gidanku na sake ki, akwai wanda daga ammar zai kai duka, akwai wanda daga ammar zai daddanna miki ashar da ke da iyayenki. duk idan mace ta yi rahin sa'a ta samu irin wannan tokin fadi. Kuma wallahi barin faɗa muku, tun daga nema tsakaninki da mutum kina iya gane wannan irin mutum ne shi. Akwai yarinyar da ta yi wani abin da ya burge ni, wani ne ya zo yana nemanta, sai ta fara hasashen mutum ne mai zuciyar bala'i, ta fara hasashe da gangan, wallahi sai ta gwada shi da gangan, sai ta yi masa wani laifi kuma ta ki ta bashi hakuri. Wallahi da ya ɗauki waya ya kira ba ta ɗaga ba, ai sai ya rubuta mata test ɗin ashara da zage-zage, yar kaza-kazan kaza-kaza-kaza, yar wayi-wayi-wayi ɗin kaza-kaza, maran mutunci kawai. Ai dama na fahimce ki baki da mutunci. Ya ruga mata ashar, wallahi an gane maganar da kyau ko? Ya ruga mata ashar, ya ce to dama wani gaskiya na kiwace kamar kai mutum ne mai bala'i da masifa, to amma na kasa fahimtar haka ne ko ba haka ba ne, wannan abin da nema da gangan na yi ma, ina so in gane kai waye ne, kuma yanzu na fahimta, don haka kai hakuri ba za mu iya aure da kai ba. A'a, dan Allah ki ya aita ce ai labari ya bata, ai wallahi tallahi ba zai yiwu ba. Yes, ta gwada ita ce wallahi tallahi ba zai yiwu, ai na gane ka wallahi. To ba me yasa wasu ba su da wayan yadda za su gwada namiji? Ki sani galibin mazaje idan za su auri mace a wannan zamanin sai sun gwada ta wallahi. Akwai yaron da na sani, wallahi ni na raina hankalinsa amma ya bani mamaki yaron, dan kwata-kwata bai kai shekara 30 ba, 27 zuwa da 8 ne. Ya ce min ya yi wa yarin yadda yake nema test har guda 4, kuma duk ta ci test ɗin. Ya mata akan kuɗi, ta ci jarabawa akan kuɗi. Ya ce san da ya share wata 6 yana zuwa gurinta, ko kwandala bai bata ba. Kuma wallahi ko da wasa ba ta taɓa ce min turo min katin 200 ba. Kati wannan ba ta taɓa tambaya ba. Ya ce don haka da ya gama waɗannan gwaje-gwajen guda 4, ranar farko da zai mata kyauta, ya shiga kasuwa ya saya mata kayan kwalliya, ya saya mata sarƙoƙi, ba sarƙa ɗaya ba wallahi. Ya ce san da ya mata cefane a ɓangaren kayan kwalliya da sarƙa kusan na naira 25,000. Saboda ya gwada ta wata 6, ya ce kuma a wata 6 nan malam, wallahi ku ji, ya ce kuma a wata 6 nan malam duk ranar da zan je hira ina da maltina da faro. Kun san yanzu mata shewayen tsiya, ita ta iya a bata amma bata iya hidima ba, munafikar Allah. Ita sai dai ka bata, amma wai ta dan sai dan robar ruwa da dan maltina kwaya daya, ko uwarta ta roka ta bata 250 ta ishe ta, ba za ta iya ba, ba za ta iya ba. Amma daga ka zo tana Allah Allah, daga ka yi haka da hannu, daga kaya haka ma murmushin ta canjawa yake yi, saboda ta san daga ƙarshe za a fito da wasu sabbi. Daga yanayin yadda ake zarowa, tana kirga motsin hannunka nan yana motsawa, tana ɗaya, biyu, uku, huɗu. Wallahi ya ce sai dai wata 6 ƙwandala bai bata ba tun da ya fara zuwa. Kuma wallahi ba ta taɓa tambayarsa ko ba ta taɓa nuna buƙatarta ba. Kuma wallahi gidansu ba gida ne na mawadata ba. Ya ce don haka ranar farko da zai mata kyauta ya tafi ya je ya sayi sarƙoƙi da ɗan kunne, ya sayi man shafawa da abubuwa da hoda da kayan kwalliya na kusan 20,000 da wani abu. Ya ce ya kawo mata kuma ya ɗauki rafar naira 50,000 ya bata. Ta ce wannan kuma na mewa ne? Ya ce a wannan maganar na me, tun da muke da ke na taɓa baki wani abu ne? Ta ce a baka taɓa yi ba. Ya ce to wannan kawai na ji raɗin kaina ne, ina so in muke alheri, shi ya sa da muke, ba kuɗin komai ba ne, kyauta ne. From your lover to my love. From your lover to my love. An gane magana da kyau ko? Wallahi tallahi kawai ya bata. Ta yi ta mamakin abin nan. Da aka shiga gida ku aka fara analysis. To kin ga amfanin haƙuri. Kin ga amfanin haƙuri. Ashe mutumin arziki ne. Ai da ba na faɗa miki. Aka dinga analysis. Amma ina mata ba sa iya haƙuri. Ba sa iya haƙuri. Ko yaron da ya auri yarinya a Kaduna, tun da ya fara nemanta har ana shaura wata ɗaya a ɗaura auren, ba ta san hiwaye ba, a he miloniya ne, ya hana ta komai saboda yau a cikin kaso 100 na aurarakin da ake billahi allazi la ilaha illa huwa kaso 85 ana yin sa dan duniya ne kaso 5 ne ake yi tsakani da Allah ba magana duniya ko neman wani abu dan haka ya boye kansa ya kiyadda ta gane shi waye ashe miloniya ne motocin shigansa ma sun fi guda 5 na shiga kawai banda wanda ake mar harkoki miloniya ne amma Allah ya kiyadda ta gane sai da aka shaura wata daya ya tabbatar fa bata san shi waye ba duk wata kofa da za ta gane shi waye wallahi sai da ya toshe ta sannan daga karhe dab da auren ya bayyana mata shi waye to wannan abubuwan zai suna faruwa dan haka mace dole ne sai ta sanya za ta yi ki gwada namiji ki gane waye ne ki fahimci wannan irin dabi'u yazo da su wannan hali yazo da su wannan irin mutum ne wannan irin rayuwa za ku yi amma ku matsalar ku yanzu kuke kalla kuna kallon yanzu ne ba ku kallon me zai faru gobe ba ku kallon me za a yi an jima ba ku tunanin yau idan kin haihu kin fara zaman abin nan ya zai rike ki ba ki kallon wannan kawai kina ganin ki yar kwalisa ne yanzu dan haka dole ma ya miki kaza amma gobe jibiya zai faru ba ruwan ki da wannan to zaki fada rami wallahi zaki fada rami Allah ya sauwake dan haka yake cewa mutum kar ya zama mai yawan furta kalmar saki daga kowanne kankanin abu da kowanne abu mai girma qala ta'ala Allah yace fa in karihtumu hunna idan kun kyamaci mata fa asa an takrahu shay'an to ai akwai possibility ku kyamaci wani abu amma wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira sai Allah kuma ya sanya alheri da yawa a cikin shi gashi da ku kun kyamaci abun amma kuma akwai alheri da yawa a ciki ku ba ku sani ba saboda haka mumini idan dai har kafin ka aure mace ka bincika ka gane wace ce ita to kar kai gaggawar sakinta in dai ba abin da tai maka ya kai makura ba kai hakuri saboda a cikin hakurin ka akwai alheri a cikin saurin fushinka kuma da saurin yanke hukunci akwai bala'i akwai masifa akwai tashin hankali Allah yayi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la yafruku mu'minun mu'mina wani mumini baya kyamar wata mumina ko yace baya son ta ko yace ba zai zauna da ita ba mumini ba zai yi haka wa mumina yar uwar shi ba an gane magana da kyau ko waqila sannan aka ce inna abghadal halal inda Allah at-talaq halal din da tafi fusata ubangiji shine saki abu ne na halal amma an yi Allah baya so shine saki kuma kun ga wata hikima da ke hadisin bai inganta ba yasa da ya tahi bai ce annabi ya ce ba sai ya ce waqila an ce he jingina abun zuwa ga wata magana ba daga annabi ba saboda hadisin bai inganta ba an gane amma kuma a cikin sa akwai ma'ana mai kyau cewa Allah baya son a dinga yawan sakin mata rambatsau babu kai babu gindi wannan Allah baya bukatar wannan wasu ila hakimun an tambayi wani mai hikima limaza yakrahu Allahu at-talaqa me yasa Allah baya son saki qala sai yace li anna fihi kharabun lil buyuti domin a cikin saki akwai ruguza gida daga ka saki uwar yara ka rusa gidan gaba daya ko ba haka bane saboda ku mata Allah ya jarrabe ku in ba mai imani ba da wahala a dauko mace a kawo ta kan ƴaƴan wata ta iya kiyaye su ta kula da haƙƙin su da wahala sai kalilan ana samun masu mutunci masu imani wanda idan aka sake ta ko ma'ana aka auro ta tazo ta samu ƴaƴa uku hudu na waccar ita bata gidan ta rungume su ta rike su hannu bibbiyu shi da da kuke ganin sa gaibu ne baki san amfanin shi ba idan kika zama mar uwa ta gari to zai zama miki da na gari amma in kika cutar da shi kika zalunce shi wallahi wallahi ko ya girma sai yayi miki tun mutuntun da baki taba tsammani ba ni na ga misalin dan da aka yi raina raino na mutunci kuma ya mutunta uwar da ta raine shi haka kuma na ga dan da aka raina raino na cin mutunci kuma ya rama abin da aka yi mishi din na gani ni akwai dan da uwar ta yi masa mummunan ruko duka ba gaira ba sabab zagi hantara har tana zagin uwar shi a gaban shi uwar ka uwar banza ai inda yar mutunci ne da ta ci gaba da zama a gidan nan amma da ke ba yar arziki bane ai ta tafi ta bar mun ku kaza 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 a hiyaran nan duk yana rike da waɗannan abubuwa Allah ya tadahi ya girma kuma sannan ya zama wani abu ita kuma karfinta ya fara karewa shi kuma Allah ya mai da shi abu kuma sai ta dawo tana neman ya taimake ta yace a yace zan da ya taimaki wasu daga cikin danginki da ƴan uwanki da sauransu, amma ke wallahi ba zan taimake ki ba. Wallahi babu yadda ba a yi da hibe ce a yace matar da ta zagi uwata a gabana kawai saboda tana ganin ita ta bar gidan ita tana nan a gabana, ta zagi uwata ta aibata ta, ta zazzage ta, ni ma ta zage ni ta aibata ni, kuma sannan yanzu na samu abun duniya in kula ta, babu hakurin da ba a bashi ba. To haka kuma akwai wanda ta rike yaro ba ɗanta bane, ba ita ta haife shi ba, zuwa ta ta samu a gidan, ta mutunta shi, ta dora shi akan layi, ya samu ilimi, ya samu abun duniya, mahaifiyarsa ta rasu, ya zo ya ɗauki wannan tamkar uwa, duk abin da ake yi wa ɗa a uwa a duniya san da ya mata wallahi ba nata ba, ƴaƴanta ma ƙannanta san da diye abun nan ɗinsu. Na rantse muku da Allah, kwanan nan wani soja ya kira ni, ɗan garin nan ne, mejo ne yanzu, in na faɗi sunansa wala Allah ba za su san shi, ko sati bai yi ba yaron ya kira ni, ɗazuma na ga WhatsApp ɗinsa ya min saƙo, soja ne sai ya samu jarabawa, jarabawa ya samu, yana zaune sun tafi Liberia ko peacekeeping ne ko ina ne ko meye ne Allahu a'lamu, kawai sai aka tura kuɗi a account ɗinsa kusan miliyan 150, yana daga can sai aka turo cewa ba ma maganar ya dawo ba, a ci kuyo shi, kun san gidan soja sai a hankali, a ci kuyo shi a nan na ɗo shi kawai a dawo da shi Nigeria, yana shigowa ƙasar nan daga filin jirgi sai gidan kotun soja, ana zuwa alƙalin sojoji ya hau ya buga guduma, aka yanke masa hukunci sai prison. Me ya faru, yaya aka yi wannan kuɗin suka shigo account ɗinka? Domin yana daga cikin wanda aka tura su Maiduguri, sai aka dinga zargin kamar ana haɗa baki da shi, kamar yadda ake zargin wasu jami'an tsaro, ina fata an fahimta, ana haɗa baki da shi, ana cutar da jama'a, don haka wannan kuɗin da ake basu ne aka turo account ɗinsa, ashe mistake ne aka yi, wani zai tura kuɗi wani account sai ya tura cikin account ɗin shi. Wallahi yaron nan yace min, malam wahalar da na sha ta ɓaci. To abin da yasa ya bugo min waya yake neman fatawa shine, lokacin da ya shiga wannan damuwar duk kowa sai watsar da shi, daga cikin farkon wanda ta fara watsar da shi ita ce matar shi da ya aura, wallahi tallahi ta wanci kalar da shi, ta watsar da sha'anin shi, yana prison din sojan nan, ko kira aka yi, ko kira yasa ai a hada shi da ita, sai ita ba ta magana da shi ba, uwarsa ba ta rayi, baffanunsa, kawunansa, kowa ya watsar da shi. Wallahi ana nan shugaban sojoji na wancan lokacin matsayin kamar mai gida yake a gurinsa, ana nan cikin iyawar Allah, ya dinga bi har aka gana fa kudin nan ba shi da alaka da su, shigowa account ɗinsa suka yi, kuma aka gana waɗanda suka yi mistake ɗin turo kudin, aka mayar musu da kudinsu, aka fito da shi, aka wanke shi, sannan kuma aka ce sai an biya shi tara da diyar wulakanta shi da aka yi, aka ɗauki maƙudan kuɗaɗe a gidan soja aka bashi, yaro kawai sai gahi ya fito miliyoniya shi ma. To bari ku ga mutanen banza, yana fitowa da aka ji ya samu wannan kuɗin, sai gwaggwawan ce, Ali da gari, ashe abin da ya faru kenan. Munafukan Allah, wannan ya buga waya, saboda an ji yanzu ya fita ya samu wani abu, an biya shi na kuɗi, suna so ya taimake su, shi ne buga mun waya, ya ce malam ni ba zan taimaki uban kowa ba, amma ba zan yanke hukunci ba, saboda ni musulmi ne, na bugo ne in nemi fatawa, na rantse da Allah ni kaina sanda na kusa shedan sanda ya kusa ya samu san zuciya, wallahi har sanda na kusa in ce masa kar ka taimaki uban kowa ka watsar da su. Allah, abin akwai abin takeici malam, akwai abin takeici, wai lokacin da kake cikin damuwa naka wai ya watsar da kai, wai sai lanar da ka ya ga ka fita ka samu abin nan, sannan kowa zai dawo, wallahi sun da na kusan bashi fatawar san zuciya, daga baya ne shiru ne numfashi na nemi taimakon Allah, nace ka yi haƙuri, nace ka gode wa Allah da Allah ya jarraba ka kuma ya fitar da kai daga jarrabawa, kuma ya nuna wa mutane abin da Allah ya same ka, ya jarrabe ka da shi kuma ya fitar da kai, kuma ya ɗaukaka darajarka bayan fitowarka, ka gode wa Allah, ka yi haƙuri, ka taimaka musu. sai ce to amma mallam ko zan taimaki yan uwana mata ta kan bazan zauna da ita ba nace wallahi wannan matar ka ce duk abin da kaga zaka iya yi kana iya yi tunda ka fahimci ba kaunar ka take tsakanin da Allah ba duk matakin da ka dauka akai yayi amma su waɗannan baya da za a karabu da su daga duniya har lahira dan uwan kare na jini kai hakuri nace mallam naji nagode kuma insha Allah zan taimaka musu to wannan na kawo muku ne misali ku gane irin yadda mu'amalar mu take mu'amala ce wanda babu ainihin wato gaskiya da amana muna hulɗa da junan mu saboda ababen duniya da abubuwan rayuwa dan haka zaki aure ki aure dan Allah ki san wa zaki aura kuma ki san meye matsayin shi ki sanya zaki zauna da shi zakai aure kai aure dan Allah duk wanda zakai mu'amala da shi wallahi ka sa kyakkyawar zuciya na mu'amala da shi in ba haka ba abu zai faru kuma wallahi jaraba za ta same ka Allah ya sauwaki lokaci yayi tun da zo ake gwada mu dan haka zamu dakata anan mun raina abin nan babun kamar ba shi da yawa amma jawabai sun sa ban ma gama babun ba dole sai sati mai zuwa zamu karasa sannan sai mu shiga fanni na bina okay akwai tambaya guda ɗaya bari mu amsa ta sai mu abin nan insha Allah bismillahir rahmanir rahim
okay ta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mallan Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya da imani mai tambayan tana cewa shine shin mutum zai iya cewa tambayan yana cewa tana cewa shin mutum zai iya cewa Allah ya ƙara annabi daraja shin mallan fana haka ba laifi bane
ai salati da ake ga annabi ai kamar wannan din ne salatin da ake wa annabi ai kamar wannan din ne tunda Allahumma salli ala Muhammad Allah kai salati ga annabi Muhammad idan kika je ki Jala'ul Afham a Ibn al-Qayyim ya fassara me ake nufi da salati an gane maganar da kike ko me ake nufi da salati a nemawa annabi daraja ne da kima da martaba a gurin Allah subhanahu wata'ala da haka in kin ce Allah ka kara wa annabi daraja ba ki laifi ba kwatan kwatan salati ne ga manzon Allah ina fata an fahimci magana wallahi a'ala
sai wanda suka turo addu'a amma su ta yanar gizo ne akan aikin nafin din dan su Abuja suna addu'a Allah ya sa Allah ya kubutar da shi
wannan ta sa na tuna banda shi wannan yaron da yanzu aka turo wasu ne daga cikin masu bibiyar mu suka turo cewa ga dan su na an kama shi a Abuja Allah ya kubutar da shi so muna addu'a Allah ya fitar da shi akwai Alhaji Allajiyal mai motoci an san Alhaji Allajiyal aiko to shi ma ya buga mun waya cewa lalle akwai wani abin nan abokin su aminin su a Abuja shi ma an kama dan shi to gaskiya yana buƙatar mu yi addu'a kware da gaske muna addu'a Allah ya kubutar da wannan yaro Allah kuma ya dawo da shi hannun iyayen shi Allah ya yaye mana wannan masifu da muke fama da su sannan akwai wani bawa aikacin Sterling Bank wani ma'aikacin Sterling Bank dan jahar Katsina ne shi ma ya kira ni ranan Juma'a jiya hekaran jiya kenan yake faɗa min cewa sa sa addu'a an kama baban shi da ƴan uwansa maza guda biyu su uku an shiga jeji da su to Allah ya sa baban sai ya ji ciwo akan hanya sai ya gagara tafiya sai kidnapper din suka bar shi suka tafi da sauran ƴan uwan to shi baban an dawo yana nan yana asibiti yana jinya su kuma ƴan uwan suna hannun kidnappers da haka yana buƙatar a sa shi addu'a muna addu'a Allah ya kubutar da su sa'annan kamar yanda na sha faɗa muku akwai ƴan uwan mu da muke tare da su cikin harkar da'awa suna buƙatar taimakon mu da agajin mu dangane da wasu abubuwa da suka sa a gaba na neman aiki da kwangiloli da shauran su muna addu'a Allah ya tabbatar musu da alkhairin wannan al'amari da suke nema Allah kuma ya tabbatar da mana da alheri Allah kuma ya taimake mu sannan kamar yadda wasu za su sani ko mu ce dalibai suka sani muna da shirye-shiryen yin sauka a wannan makarantar insha Allah ta'ala wanda shirye zai zama kusan karo na biyu dan tun daga lokacin da aka bude ta zuwa yanzu muna da dalibai hafizan alqur'ani kusan mutum 16 da muke so za mu sauka to muna ta hidimomin wannan sauka da kokarin tattara abin da ya sauka so dan haka a taya mu addu'a Allah ya ba mu ikon yin wannan biki lafiya Allah kuma ya hore mana abin da ba mu da shi wajen gudanar da wannan biki Allah ya sa mu dace wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh